tashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 24 ga watan Mayu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci taron karshe na majalisar zartarwa a gwamnatinsa a yayin da yake kammala wa'adin shekaru 8 kan karagar mulki. Sannan kuma za mu bude layin waya domin mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayinku kan wannan batu. Muna kuma tafa da labarin wasanni daga Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Fadan da ake gwabza tsakanin sojojin Sudan da dakaran kasar na musamman na RSF ya yi sanadin raba mutane sama da miliyan 1.3 da matsugunan su, a cewar hukumar kula da kaurar jama'a ta Majalisar Dinkin Duniya a yau Laraba. Hukumar ta ce rikicin ya tilastawa mutane sama da miliyan 1 barin gidajen su zuwa wasu wurare a cikin Sudan. Wasu su 320,000 kuma sun tsere zuwa kasashen da ke makwabtaka da kasar, kamar Masar, Sudan ta Kudu da kuma Chadi, Habasha da Libya. A ranar 15 ga watan Afrilu ne dai fadan ya barke, bayan da aka kwashe watanni ana takun tsaka tsakanin sojojin da ke karkashin General Abdul Fattah al-Burhan da kuma dakaran RSF a karkashin jagorancin General Muhammad Hamdan Dagalo. Rikicin ya kawo cikas ga fatan 'yan Sudan na maido da tsarin mulkin demokradiyya a kasar. Shirin ya fuskanci koma baya sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a karkashin jagorancin janar-janar ɗin biyu a watan Oktoban shekarar 2021. Ƙungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta buƙaci a gudanar da bincike akan mutuwar wani ɗan fafutukar siyasa ɗan ƙasar Laos da ke gudun hijira a Thailand. Ƙungiyar ta ce a ranar 15 ga watan nan na Mayu ne aka gano gawar Bonsuan Kitiano a wani daji da ke arewa maso gabashin Thailand kusa da kan iyaka da Laos. Binciken farko da 'yan sanda suka gudanar ya nuna cewa an harbe Kitiano ne a lokacin da yake tuka babar. Kitiano dan shekaru 56, tsohon dan ƙungiyar Free Laos ne, wanda ke da hannu a zanga-zangar da aka yi lokuta da yawa a gaban ofishin jakadancin Laos da ke Bangkok, inda masu zanga-zangar suka nemi a mutunta haƙoƙin bil'adama da 'yancin jama'a. Ƙungiyar ta ce hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya na kallonsa a matsayin dan gudun hijira. Ellen Pearson, shugabar ƙungiyar Human Rights Watch a nahiyar Asiya, ta ce wannan kisan gillar da aka yi wa fitaccen mai fafutukar siyasar ɗan ƙasar Laos da ke gudun hijira na buƙatar martani daga hukumomin Thailand ba tare da ɓata lokaci ba. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a jihar Talaberi da ke jamhuriyar Nijar sun gargaɗi ƙungiyoyin agaji da su yi taka tsantsan da wasu daga cikin hanyoyin zirga-zirga da bayanai suka nuna cewa suna da matuƙar haɗari sanadiyyar tsanantar aika-aikar 'yan ta'adda. Isar da buƙatar samun rakiyar jami'an tsaro ita ce hanya mafi a'ala da ya kamata irin waɗannan ƙungiyoyi su bi a yankunan da kawo yanzu ke da wuyar shiga, a cewar mahukunta a wata sanarwa da magatakardan ofishin gwamnan jihar ya fitar. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yankunan da hukumomin jihar ta Talaberi suka saka a matsayin masu jan fenti, wato waɗanda ke cike da haɗura, sun haɗa da hanyar Tera zuwa Balyara, da hanyar Torodi zuwa Makalondi, da Walam zuwa Banubangu, da hanyar Ayoru zuwa Inates, da Walam zuwa Banubangu da Sinagoder, da Sai zuwa Tamu, sakamakon tsanantar ayyukan 'yan ta'adda. Abinda ke zama hannunka mai sanda ga ƙungiyoyin agaji, shugaban ƙungiyar Action for Humanity Dr. Zirbin Abbas ya nuna damuwa game da makomar al'ummomin irin waɗannan yankuna.
The population kino pa accès à leur champ alors qu'ils sont à la veille de l'hivernage.
yace al'umma ba ta da damar zuwa gonaki alhali ana lokacin shirye-shiryen fara ayyukan noman damana haka kuma akwai waɗanda ba sa iya komawa garuruwan da suka fito abin nufi matsalar rashin samun agaji za ta karu akan matsalar tsaro akan haka ba abinda za a ce sai dai a kara nana ta kiran gwamnati ta kara matsakaimi a yaki da ƴan ta'adda don samar da tsaro rukuni na biyu na waɗannan hanyoyi shine wanda hukumomi suka gindayawa matafiya sharaɗin neman rakiyar jami'an tsaro galibin su daga karfe 8 na safe zuwa 4 na la'asar sun hada da hanyar filinge zuwa abala da walam zuwa mangaize da tilaberi torodi da balayara zuwa banubangu da gote zuwa tera da abala zuwa sanam masanin sha'anin tsaro Abbas Mumuni na ganin wannan mataki tamkar wani mafarin haddasa yanayin rudani
kungiyoyi masu kawo gudunmuwa wajen al'umman da ke fuskantar barazanar tsaro idan aka ce dole sai an nemi rikiya ta soja to gudunmuwar da suke kawo wajen al'ummomi da ke fuskantar barazanar tsaro wata rana abun zai kawo cikas abinda ake yi kwana guda sai ya zamana sai an sa kwana biyu ko kwana uku shi ma rikiyar da soja abu ne barazana ce wanda taddawo mu akan su wannan kungiyoyin na kasashen wajen
to sai dai a rukuni na uku na karshe na hanyoyin zirga-zirgar jihar ta Tilaberi hukumomi sun ayyana cewa ba wata barazana ko misƙalin zarrata akan hanyar Tilaberi zuwa Yamai da hanyar Tilaberi zuwa Walam da Tilaberi Filinge da Tilaberi Gotei da Tilaberi Ayeru da Tilaberi Sai da hanyar Tilaberi zuwa sassan iyakar ta da jihar Doso Jihar Tilaberi makwabciyar Mali da Burkina Faso ta tsinci kanta cikin halin tashin hankali sakamakon lalacewar al'amura a waɗannan ƙasashe duk da matakan da gwamnatin Niger ke ɗauka da kuma a ɗaya gefe ɗaukin sojan da ƙasashe aminai ke cewa suna bayarwa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci taron ƙarshe na majalisar zartarwa a gwamnatinsa a yayin da yake kammala wa'adin shekaru takwas kan karagar mulki. A taron, shugaban ya yi bankwana da manyan jami'an gwamnatinsa da ma sauran ma'aikata na fadar Asorok. Taron ya samu halartar dukkan 'yan majalisar da ke alamun juyayi daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamel Hikaya ya aiko mana.
Gabanin maganar komawa don kula da shanu, shugaban ya yi bankwana da manyan jami'an gwamnatinsa da ma sauran ma'aikata na fadar Asorok. Taron ya samu halartar dukkan 'yan majalisar da ke da alamun juyayin kammalar mulkin don tunkarar sabuwar rayuwa. Duk da haka shugaban ya yi jawabin da ya nuna wasu ka iya zama a gwamnati, amma shi da mai kama da shi za su yi nesa da gwamnatin. A nan shugaban ya yi kokari inda bai manta da jam'iyyar APC ba, da ya ce ita ta ba su dandalin damar hawa madafun iko. Yana mai buƙatar su riƙa tallafawa jam'iyyar. Ministan labaru Lai Muhammad ya ce an ba wa dukkan ministocin dama su yi bayanin bankwana yayin da a yanzu za su koma ofis don tattara takardun miƙa ragama ga gwamnati mai shigowa. Shugaba Buhari ya gode wa Allah da ya ba shi damar shugabanci duk da kuma a ruwayar kakakinsa Femi Adesina bai yi maganar talakawa ba. Ga wani bayaninsa na baya kan mara masa baya da talakawa ke yi.
Ba wani dalili ya sa al'umma suke yarda da magana in na fito nita sai waɗannan abubuwa wanda ne. Duk a shugabancin ƙasa ba abin da ban yi ba. Na yi gwamna, na yi minista, na yi shugaban ƙasa ga wani sha'ani na fice aka samu manya-manyan kuɗi wanda Abacha ya yi doka aka yi amfani da shi, aka gyara hanyoyi, aka gyara asibitoci, aka gyara makarantu, aka kawo magunguna. Aka taimaka wa jami'an tsaro da 'yan sanda. Saboda haka mutane ba wawaye ba ne sun lura sun ga ana riƙe amana. Shi yasa idan aka zo aka ce za a yi wani abu sun yadda su haƙura su ce bari mu gani ga alama haɗewa ba alanan zai tsaye aiki.
Mutane na ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan gwamnatin na juyayi da kuma ƙaguwa ainun na ta sauka daga karaga.
Ni ne Salisu Suleiman Al Jazeera daga nan National Kwata na jam'iyya ta ƙasa. Gwamnati wanda muka yi tun daga 2015 har yazo yanzu kuma ta zo ƙarshe kuma yau tana taro da ministoci akan cewa ta zo ƙarshe. To alhamdulillah dukkan abubuwan da ita gwamnatin ta yi na alkhairi muna mata addu'a fi alkhairi sannan kuma duka kurakuran da ta yi kamar da ta faɗa a baya al'umma su yafe mata. To muna nan muna yafewa.
Za a yi taron rantsar da sabuwar gwamnati ranar Litinin mai zuwa, inda daga nan shugaba Buhari zai nufi daura. Nasiru Adamaili kaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla gaida Nasiru Adamaili kaya da wannan rahoton. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin buɗe layin wayarmu ku ɗan shakata da wannan waƙar. Madalla yanzu kuma za mu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku game da gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a tsawon shekaru 8. Sannan me kuke sa ran ganin sabuwar gwamnati da za a rantsar za ta mai da hankali a kai? Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655.
Assalamu alaikum, kana magana da injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Niger.
To injiniya muna jin ka.
To alhamdulillah muna fatan alheri wa gwamnati ta Asuwaju. Allah ki taimake shi ya ba shi ikon ya cika alƙa wanda kuma a samu tsaro da zaman lafiya. Saboda waccan gwamnati da mun kai to sabo harkan gaskiya sai dai muke Allah sauka amma sai azwaji mu ne mafatan alheri Allah sa ya yi inda an kai to.
To amin mun gode injiniya. To daga jihar Taraba waye akan layi?
Kuna magana Sadi Haruna ma da yakin Bantalde.
To muna jinka.
Hakika muna ma Buhari fatan alheri Allah ya sa ya gama da duniya lafiya. Allah ya bashi aljanna fiddausi. Sabatan
to mun gode. To waye daga Niger?
Alaikum.
To muna jin ka, ya sunan malamin?
Sunana Umma Wala Ali daga Dogon Yita cikin Region Horiyar Niger.
To muna jin ka.
Ni dai ba ina ma Buhari dai wa ina ma Buhari wa dai da ayyuka yake kana tabbas kike ga madafi kike. Sunana Umma Wala Ali Dogon Yita.
Eh muna jin ka ai mai.
To yanzu abin da rai na ina ba Buhari fata da ya samu shekara 8 yayi ta da bisa madawaji ko lahiya. Wan komai zan kuwa ina shirya ku addu'a. Waje hau kuma sabaka lahiya. Kuma a gafa mai ikon shi. Bin haƙi na gode mu da Amerika umma mala na daga dungul a cikin awon.
To mun gode, yanzu kuma zamu koma Najeriya jihar Niger waye akan layi.
Kamar yadda Balami wankin mula daga Ushishi a Niger da ke tarayyar Najeriya.
To Balami wankin mula menene ra'ayinka?
To gaskiya Buhari dai muna mutuka ta alheri da Allah ya taimake shi ya kammala mulkin Najeriya a cika takwar lahiya.
To amin.
To amma a gaskiya mu dai arewa a mulkin Buhari babu da zamu ci saboda zai mutaci a jiri ne babu da zamu alfahari da shi babu da zamu nuna cewa dai ga shi a gidan mai Buhari a madin na dare ga gidan muka bari kici a kai sai dai baka wahala da baka azaba da har mutane kwana a gidajen su kuma ko da ma da wannan abin ne ya kance cewa in yazo Allah zai magace matsalar tsaro to gaskiya sai da abin da ya karu
to mun gode Balami wanki hula yanzu kuma zamu je jihar Kaduna waye akan layi
Rabiu mai man jare kan wado kan dare
to Rabiu menene ra'ayinka
a ra'ayina shi Buhari muna miki fatan alheri Allah sai so kan lafiya ga mu lafiya
to amin
kuma muna kira ga kada kamu
eh muna jin ka
ishe karin mulki lafiya ba mu dinga da fayi ba mu dai na kawa addu'a za mu dinga yi har kowa ya kare lafiya fatan mu kenan amma kai mu je muna wata magana wanda ba daidai ba sai mu jawo maka mu abin da bai kamata ba in ta musu addu'a ne har da su da sanatocin da yan majalisu su haɗa kai sauci a makasar nan su duba halin da ake ciki tsaro babu wuta babu komai ma babu Allah da ya taimake su Allah ta sa shi kuma Allah ta taimake shi lafiya
to amin mun gode yanzu kuma za mu sake komawa jamhuriyar Nijar to ina ganin kamar mun rasa wannan line za dai a iya samu mu akan lamba alamar tarawa 1-202-205-2655 to waye akan layi daga jihar Kaduna
kana magana da magaji mai yaji da rajin gabar karman hukumar da jihar Kaduna
to magaji menene ra'ayinka
to ra'ayina dai muna ma Buhari ba san alheri yire gurgado yayi bakin kokarin shi
to me wani fata kake ko kuma me kake sa ran ganin sabuwar gwamnati da za a rantsa za ta fi maida hankali
a sabon gwamnati da muna je mun dai zuba ido dai mun gani dan mun yi tsammani Annabi Buhari mun ga komai ba amma dai za mu ta ido mu ga me wannan za ta yi kuma
to mun gode magaji mai yadi yanzu kuma za mu je jihar Nasarawa waye akan layi
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam. To muna
kana magana da Alhaji Nuhu Namaru, tsohon majin kungiyar mahauta na jihar Nasarawa, Najeriya.
To Alhaji Nuhu muna jin ka.
Wato alhamdulillah a matsayina na masoyin shugaban kasa Muhammadu Buhari. Ya gama wa'adinsa shekara takwas lafiya, Ubangiji Allah ya kai shi gida lafiya.
To amin.
Wannan sabuwar gwamnati za mu shiga Ubangiji Allah ya sa mu shiga cikin nasara.
To amin.
Allah ya ba mu sa'a. Allah ya tsare mana dukkan fitina.
Amin.
Alhairai da yana cikin wannan sabon gwamnati Allah ya ba mu.
To amin. Mun gode Alhaji Nuhu daga jihar Nasarawa. Har yanzu dai muna jihar Nasarawar waye akan layi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da wa muke magana?
Kana magana da Shu'aibu Musa ira daga Nasarawa.
To Shu'aibu menene ra'ayinka kan maudu'in da muke tattaunawa?
Ra'ayina shine fata muke wa sabon shugaban kasa Allah ya sa ya hau a sa'a kuma Allah ya baki nasara. Duk wata shawarwari da tsohon shugaban kasa zai baki kare amfani da shi ya kawo fadin ta.
To mun gode Shu'aibu daga jihar Nasarawa yanzu kuma za mu leka jihar Sokoto waye akan layi.
Aliyu Aliyu bakana samashin kiri.
To Aliyu Aliyu menene ra'ayinka?
Abinda an ra'ayina Ubangiji Allah ya tabbatar da alheri game da wannan mulki da aka samu a ƙarƙashin wannan jam'iyya ta APC. Saboda mun ga APC tun farko kuma abubuwan sun taho da matsala. Muna neman Ubangiji Allah ya sa a gyara ga wannan gwamnati. Nagode. Aliyu bakanitan mashin kiri.
To mun gode Aliyu. Yanzu kuma za mu ji jihar Plateau.
Aliyu.
Waye daga jihar Plateau?
Kuna magana da Musa Sa'ad daga karamin hukumar wasai Plateau State.
To Musa muna jin ka menene ra'ayinka?
Ra'ayina dai ina fatan alheri da Muhammadu Buhari. Ya tafi gidan shi lafiya kuma ina fata da sabon gwamnati don Allah ta mana iya kokari a bakin harkar tsaro wallahi tsaro yana damun mu sosai kuma ba mu filato ba.
To mun gode Musa daga jihar Plateau yanzu kuma za mu je jihar Niger waye akan layi.
Kana magana da Muhammadu Sani daga Sani daga Niger Mariga local government.
To Muhammadu Sani menene ra'ayinka?
ra'ayina wannan mulki da Buhari yayi muna masa fatan alkhairi Allah ubangiji ya sauke shi lafiya Allah kuma ya saka mishi da abin da ya saka mana
to amin
domin rashin tsaro ya dame mu a kasar nan sai bu kuma mai zuwa ubangiji Allah ya sa yayi mulki lafiya ya kare lafiya
to amin to mun gode Muhammad Sani daga jihar Niger yanzu kuma zamu je jihar Nasarawa waya Nasarawa
Falusu dan kwange daga nan Nasarawa zan boje
to muna jinka
wannan sabon gwamnati za ta zo mun ne mutum
nace da Allah ka dan kashe rediyanka
to an mana ko da shi
yawa
mun ne wannan sabon gwamnati ba da hiri wannan kuma da za ta hawo ubangiji Allah sa a daren da kici Allah ya damu da shi
amin
Salihu dan kwange dan Acha ba daga Abuja
to Salihu mun gode daga jihar Nasarawa yanzu kuma za mu je a babban birnin tarayya Abuja waye daga Abuja
Assalamu alaikum
wa alaikum assalam
barka da kai
yo barka ka dai da wa muke magana
dara Ashiru yana jiran ka babban birnin tarayya Abuja da ke Galadima
to Ashiru menene ra'ayinka
lalle kai gwamnatin Buhari ta gaskiya ta ba mu mamaki Buhari ya yi alƙawarin da dama a ƙasa amma gaskiya a cikin kashi 100 ko kashi 40 bai cika ba kana fatan wannan sabon gwamnati mai zuwa ta dubi matsalolin mu yan ƙasa fannin matsalar tsaron nan ta noma a ƙasa a karkara yan sa'a sun hanta wannan fatan gwamnatin nan mai zuwa ta sa ido sosai ai magani da za a kawo kashin tsaron nan
to mun gode mun gode Ashiru daga Abuja to madalla muna godiya ga dukkan waɗanda suka kira waya sai in Allah ya kai mu gobe yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
Kumar kwallon kafar kasar Ghana Kekutoku ya fito karara ya yi jawabi da ke nuna cewar ba maganar zaɓe ke gabansa ba a yanzu. Okoku ya ce kan ya sake tsayawa don a zaɓe shi sai ya dubi abin da jama'a ke muraji tukun yanzu yayin da rahotanni ke yawo cewar hukumar ta shirya yin zaɓe cikin watan Oktoba na shekarar nan. Shugabanni da yawa sun so makira a fito da tsari da zai kai ga yin zaɓen a cikin wata hira da su passport kirku ya nuna cewar yanzu fa duk abin da zai yi zai dogara ne akan burin mutane. Tsohon dan wasan na tsakiyar kasar Ghana Laye Kingston ya yi kira ga manyan club din kasar nan guda biyu House of Oak da San Tikotoko da su ɗau matakai da suka dace ƙwarara kuma da za su ɗibiya su kan tarbar da ya dace da su. Kingston ya haƙƙaƙe cewar lallai akwai buƙatar kowannensu ya samar da jami'an fasaha da manajoji da mutane ɗaiɗai ku da sun naƙalci abin da ake cewa wasa mai kyau. Yanzu haka House of Oak da Kotoko suna ne kawai suka tara. Zaka taras mataimakan masu koyarwa ke rike da su has na a matsayi na 7 da maki 45 yayin da Kotoko ke a matsayi na 4 da maki 47 dukkansu sun kasa cin kokofin FA na MTN. Kamfanin Goldfields da ke daukan nauyin dawainiyar Media Masters ta yi alƙawarin bayar da kyautar kuɗi dala miliyan 2 ga 'yan wasan club din har sun kalashi kambin Premier League din Ghana na bana a dalilin nasarar su akan House of Oku da cibiyar da ɗaya a Accra Sports Stadium. Yanzu Midiyama ta tsere wa Edwana Stars ana saura wasanni guda uku kacal a kammala kamfen. Rahotanni sun nuna cewar Goldfish wacce kamfani ne na mahakan ma'adinai ta kalubalanci 'yan wasan club da masu koyar da su su san yadda sun kaci wannan kofi ita kuwa ta yi alkawarin kyauta na kuɗi mai tsoka. Kasar Ghana ba da jimawa ba za ta san ko da wace ƙasa za ta kara a wasannin fidda gwani na neman gurbi a gasaccin kofin duniya na shekara ta 2026 yayin da ake shirin fito da jadawalin wasannin da za a yi a ƙasar Benin ran 12 ga watan Yuli. Black Stars dai na fuskantar ƙalubale a hanyar ta zuwa ga samun gurbi na gasar da ƙasar Amurka da Mexico da kuma Canada za su ɗauki nauyinsa. Hukumar ƙwallon ƙafar Afirka kafa ta kai shi ta zai sauya na tsarin shiga gasan a bangaren Afirka. Tsohon taurarin kasar Ghana a wasan ta Maula Sani Kufuor ya nuna cewa Lucas Matheus ya taka muhimmiyar rawa game da tafiyarsa Bayern Munich, yana mai fadan cewa shahararren kasar na Jamus ya taimaka ainin Kufuor ya yi wa Bayern Munich wasa cikin shekara ta 1993 bayan da ya bar Torino. Daga aini Bayern Munich din ya zama dawwammamin bamba na ƴan wasan club tsakanin 1996 da 2005 inda ya lashe kambin Bundesliga sau shida da UEFA Champions League a shekara ta 2001 kan ya koma Italia. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
A gaida Radwan Abbas, kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan sako.
Sashen Hausa na muryar Amurka na farin cikin sanar da ku cewa zai gabatar muku da shirye-shirye da rahotanni na musamman akan shagulgulan ranar 29 ga watan nan na Mayu na sauya ragamar mulkin Najeriya daga shugaba Muhammadu Buhari zuwa shugaba Bola Ahmed Tinubu.
Yaya mutanen Najeriya ke auna nasarori ko kasawar shugaba mai gwarin gado Muhammadu Buhari a cikin shekarunsa takwas kan karagar mulki?
Waɗanne irin kalubale ne ke jiran sabon shugaba Bola Ahmed Tinubu?
Menene tunanin ƴan kasashen da ke makwabtaka da Najeriya game da gwamnati mai tafiya da mai shigowa?
Waɗanne irin matsaloli ne Buhari zai bayarwa Tinubu?
Yaya kuma Tinubun zai tunkare su?
Duk waɗannan na cikin abubuwan da za ku ji suna zo muku a cikin shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na sadarwar zamani wato internet.
Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka. Kada ku yarda a ba ku labari.
Sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
Kuma dalla yanzu kuma ga labarai amma a takeice.
Shahararriyar mawaƙiyar nan mai suna Tina Turner da aka haifa a nan Amurka, wacce ta bangaren da aka haife ta na noma da kuma auren da bata ji daɗin sa ba, ta zama ɗaya daga cikin shahararren mawaƙan da ake fadar su a kowane lokaci. Ta rasu a yau Laraba tana da shekaru 83 a duniya. Turner ta rasu ne a gidanta da ke garin Kushner a ƙasar Switzerland bayan ta yi doguwar jinya a cewar mai magana da yawunta. A cikin shekarun 1950 ne Turner ta fara taka rawa a fannin nishadi. Waƙar da aka fi saninta da ita ita ce What's Love Got to Do With It. Faɗan da ake gwabzawa tsakanin sojojin Sudan da dakarun ƙasar na musamman na RSF ya yi sanadin raba mutane sama da miliyan 1.3 da matsugunansu, a cewar hukumar kula da ƙaurar jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Laraba. Hukumar ta ce rikicin ya tilastawa mutane sama da miliyan 1 barin gidajensu zuwa wasu wurare a cikin Sudan. Wasu su 320 kuma sun tsere zuwa ƙasashen da ke makwabtaka da ƙasar kamar Masar, Sudan ta Kudu, Chadi, Habasha da Libya. A ranar 15 ga watan Afrilu ne dai faɗan ya ɓarke, bayan da aka kwashe watanni ana takun saƙa tsakanin sojojin da ke ƙarƙashin Janar Abdul Fattah al-Burhan da kuma dakaran RSF a ƙarƙashin jagorancin Janar Muhammad Hamdan Dagalo. Rikicin ya kawo cikas ga fatan 'yan Sudan na maido da tsarin mulkin demokradiyya a ƙasar, wanda ya fuskanci koma baya sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙarƙashin jagorancin janar-janar ɗan guda biyu a watan Oktoban shekarar 2021. Ƙungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta buƙaci a gudanar da bincike a kan mutuwar wani ɗan fafutukar siyasa ɗan ƙasar Laos da ke gudun hijira a Thailand. Ƙungiyar ta ce a ranar 17 ga watan nan na Mayu ne aka gano gawar Bonsuan Kitayanu a wani daji da ke arewa maso gabashin Thailand.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku yi abokanan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai da Julie Lazarus Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyanmu Nelson. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.